This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19-41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Za a iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 23 ga watan Disamba shekara ta 2015. Sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Wakilai daga bangaren ƴan tawaye da na gwamnatin Sudan ta Kudu sun yi zama na farko a wani yunkuri na shawo kan yakin basasan da ya addabi kasar. Gwamnatin shugaba Barack Obama ta kaddamar da wani shiri da zai tunkari yaki da cutar tarin fuka ko kuma TB da ke bijirewa magunguna a kasar da ma duniya baki daya. Majalisar dokokin girka ta amince da dokar halalta auren jinsi guda a kasar.
Kanun labarai kenan.
Su dai ƴan Najeriya dake kasashen waje kan yi amfani da katin su da ake kira debit card su zare adadin abin da suke bukata daga asusun su dake bankunan Najeriya. Daga ran 1 ga watan Janairun shekara mai kamawa za a dakatar da wannan tsari. Shin ko ina dalili?
To a dakace cikakken rahoton ba labaran duniya domin jin dalilin da yasa gwamnati ta dauki wannan mataki. Ita kuma hukumar custom mai kula da shiyar Oyo da Osun ta kama motoci 11 da ta bar wiwi da wasu tarkace. Rundunar ƴan sanda ta jihar Niger kuma za ta girki ƴan sanda 5,000 a lokacin da ake bukukuwan Kirsimeti da kuma shigar sabuwar shekara. Muna tafi da shirin demokradiya yau duka sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wakilai daga bangaren ƴan tawaye da na gwamnatin Sudan ta Kudu sun yi zama na farko a wani yunkuri na shawo kan yakin basasan da ya addabi kasar. Bangarorin biyu sun yi zaman ne a Juba, babban birnin kasar a jiya Talata, da fatan za a kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta kunshi dukkanin bangarorin da ke takaddama da juna. A baya ƴan tawayen da gwamnati sun sha gudanar da zama tun bayan da yakin basasan da ya barke a tsakiyar watan Disamba shekarar 2013. Sai dai an yi ta saba shirin tsagaita wuta da aka samar a shekaru biyun da suka gabata. Shugaba Salva Kiir da shugaban ƴan adawa Riek Machar sun sha zargin juna da saba shirin zaman lafiya. Amma dukkaninsu suna ikirarin cewa za su ci gaba da mutunta yarjejeniyar wato shirin 26 ga watan Agusta da aka kulla, duk da cewa ana saba wa'adin da aka tsayar. Sudan ta Kudu ita ce ra'autar kasashen duniya bayan da ta balle daga Sudan a shekarar 2011. Dabin da batar al'ummar kasar wannan rikici ya halaka kana ya raba mutane miliyan 2 da muhallansu.
Wani harin sama na jirgi mara matuki da ake zargi na Amurka ne ya aya kaikaici wata tangarmaya kan sakan Al-Shabab a kasar Somalia. Har yanzu babu cikakken bayani kan wannan hari da aka kai a daren Litinin din da ta gabata, amma jami'an yankin sun ce harin ya halaka mayakan kungiyar da dama, ana kuma tsammanin ya ritsa har da wani babban komandan wannan kungiya. Wasu rahotanni sun ce harin ya kaikaici wani jerin gwanon motocin kungiyar ta Al-Shabab ne, yayin da wasu rahotanni ke cewa sansanin ƴan kungiyar harin ya shafa wadda ke yankin Shabele. Zuwa yanzu dai dakarun Amurka ba su ba da tabbacin kai wannan hari ba, amma sansanonin kungiyar ta Al-Shabab wurare ne da Amurka ke yawan kai hare-hare da jirage marasa matuka.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da ke yaƙi a Siriya da su yi gaggawar samar da hanyoyin da za su wato samar da hanya da za a kai magunguna da kayan abinci ga mabukata. Mambobin kwamitin su 15 suka nuna amincewarsu ta bai ɗaya a jiya Talata, inda suka nuna fushinsu kan yadda ɓangarorin da ke faɗa da junansu a ƙasa suka yi biris da buƙatun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar game da yaƙin na Siriya da ke ƙara ƙazancewa. Wannan kira na kwamitin an yi shi ne domin gwamnatin Bashar al-Assad da kungiyar IS da Al-Nusra Front da kuma mayakan da ke da alaka da kungiyar Al-Qaida waɗanda duk suna faɗa a ƙasar. Har ila yau kwamitin sulhun ya yi Allah wadai da ayyukan azabtarwa da kisa da kuma ɓatan mutane da sauran laifukan yaƙi da ake zargi na faruwa a ƙasar, ciki har da na cin zarafin ƙananan yara.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Dakarun kasar Iraki sun kutsa kai cikin tsakiyar birnin Ramadi a wani yunkuri na kwato ikon birnin wanda ya fada hannun mayakan na ISIS. Kakakin hukumar da ke yaki da ayyukan ta'addanci a Iraki Sabah al-Numani ya fada jiya Talata an yi arangama a wasu anguwanni da ke zagaye da wasu gine-ginen gwamnati tare da haɗin gwiwar dakarun sama. Rahotannin sun ce yayin da dakarun ke kutsa kai cikin birnin na Ramadi sun yi ta tono nakiyoyi da aka binne a gefen hanya. Kakakin ya kuma ga kamfanin dillancin labaran Faransa cewa nan da sawoyi 72 za a kwato birnin baki ɗayansa. Dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta sun yi ta lugujen wuta ta sama a kan tungar mayakan ISIS da ke wajen birnin, lamarin da wani kakakin dakarun na Amurka kana Steve Warren ya ce ya sa mayakan na ISIS suka rasa mafaka. A dai farkon watan da ya gabata aka kaddamar da shirin kwato birnin na Ramadi bayan da mayakan na ISIS suka karbe ikon sa a watan Mayu.
Gwamnatin shugaba Barack Obama ta kaddamar da wani shiri da zai tunkari yaki da cutar tarin fuka ko kuma TB da ke bijirewa magunguna a kasar da ma duniya baki daya, yayin da ake samun akalla mutane 100 da ke kamuwa da cutar a Amurka a duk shekara. Cutar har ila yau na shafar mutane 500,000 a duk fadin duniya a kowace shekara. Wannan shiri wanda aka kaddamar da shi a fadar White House a jiya Talata shine irinsa na farko da zai tunkari yaki da cutar gadan-gadan saboda irin illar da take yi. Shirin zai mai da hankali ne akan bangarori uku: na farko, yadda za a karfafa matakai a cikin gida domin yaki da cutar; na biyu, yadda za a hada kai da sauran kasashen duniya domin yaki da cutar ta TB; sannan na uku, yadda za a ƙara sa himma wajen gudanar da binciken samar da makarin cutar. Wannan shiri dai na daga cikin tsarin shekaru uku zuwa biyar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta shata domin yaki da cutar ta tarin fuka ko kuma TB.
Majalisar Dokokin Girka ta amince da dokar halatta auren jinsi daya duk da adawar da bangaren ƴan hamayya da cococin ƙasar suka nuna. Da safiyar Laraba, majalisar ta amince da dokar inda wakilai 193 suka amince yayin da 56 suka nuna akasin haka. Amincewa da wannan doka na zuwa ne shekaru 7 bayan da majalisar ta kasa wato ta saka batun auren mace da namiji cikin wato kundin tsarin mulkin ƙasar, amma bata sanya na masu auren jinsi ɗaya ba. Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, daga ranar 1 ga watan Janairu shekara ta 2016 wato Juma'a ta makon gobe, katunan daukar kuɗi daga bankunan Najeriya za su daina aiki a kasashen waje. Hassan Maina Kaina ya nemi ƙarin bayani daga babban bankin Najeriya kan wannan mataki, ga kuma rahoto da ya hada mana.
Su dai ƴan Najeriya da ke kasashen waje kan yi amfani da katinsu da ake kira debit card su zare adadin abin da suke bukata daga asusunsu da ke bankunan Najeriya. Daga ran 1 ga watan Janairun shekara mai kamawa za a dakatar da wannan tsari. Shin ko ina dalili? Mr. Moses Tule, Director manufofin kuɗi ne na babban bankin Najeriya.
But we've noticed substantial abuses, so much abuses.
Mun yi la'akari da irin badaƙalar da ake tafkawa. Badaƙala sosai fa, ba ma zamba cikin aminci kaɗai ba. Ta kai ga ƙasarka na cikin matsala, kai kuma kana tallafa wa wasu, wani likito da tattalin arzikinta. Yayin da mutane ke amfani da irin wannan katin lafin da kuɗi wajen shaƙe tattalin arzikin ƙasar, muna kallon hakan a matsayin wani ƙoƙari na yi wa tattalin arzikin kasar
tu'annati.
To shin wannan tsari zai zo ne har zuwa yaushe?
Policy has a time when you would have to step back and review.
Kowane irin manufa na da lokacin da za a sake yin bitar ta. In aka fara wani abu kuma ka ga hakan na haifar da wata matsala daban, mu da sauran masu ruwa da tsaki sai mu zauna a sake duba al'amarin a gaba daya, a ga ina aka yi kuskure kuma ta yaya za a karfafa tsarin a inganta shi.
How can we make it better and more effective?
To sai dai kuma tuni ƴan Najeriya da ke kasashen waje suka fara fargaba dangane da wannan tsari. Bakari Alhaji Bello Arabi, ɗalibi ɗan Najeriya ne da ke karatu a Turai.
Mataki ne wanda zai takurawa duk wani wanda yake waje, musamman ma mu ɗalibai wanda ba mu da wata hanya da za mu samu kuɗin shigowa wanda za mu yi bukatunmu na yau da kullum, kama daga biyan hayan ɗaki da muke zanne, da ɗan kuɗin sufuri na mota ko jirgin ƙasa da za mu biya daga gida ya kai mu makaranta, da ma abin da za mu ci mu sa a baki, duk muna samun shi ne ta hanyar amfani da katunanmu, debit card ɗinmu na bankunan Najeriya. Wanda yau idan aka ce maka an sayar, ina tabbatar maka cewa akwai da yawa daga cikinmu wanda za su shiga halin kasa na kari. Saboda haka ina fata gwamnatin Najeriya ya kamata ta dubi wannan, ta sake duba wannan mataki da take so ta ɗauka, a ga hanyar da za a fitowa wannan mataki don ɗalibai su samu sauƙi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Rundunar kastam mai kula da shiyar jihohin Oyo da kuma Osun ta kama motoci 11 dankare da tabar wiwi da kuma wasu tarkace a yankin. Ga wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal da ci gaban wannan rahoto.
Babban jami'in kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun, Alhaji Abdulsalam Hassan ne ya jagoranci taron yan jarida don su gane wa idanunsu ababen da suka kama.
An kama motoci 11 ne, kananan motoci. Ku kama 11.
Dame-dame yake cikin waɗannan motoci?
Waɗannan motoci an same su ne da kayan wanjo da kuma Indian hemp.
Don tabar wiwi kenan.
Tabar wiwi kuma mangyada mangiri su ne aka kama ciki. Da takalma ma waɗanda aka use shoes waɗanda aka amfani da su waɗanda kullun ana da kuma wannan man shafa irin na medicated na magani wanda yake ba number NAFDAC a ciki duk kuma abin da ba number da akwai hatsari a amfani da shi saboda zai iya kawowa ya lalata fata ko wani jikin mutum da sauransu shi yasa ma yake ta kokari ta duk wani abin da za a kawo na shafa da sauransu dole sai an samu wannan NAFDAC number din a jiki kuma aka ba abin ya zama hatsari a yi amfani da shi
to ranka dade yanzu ya za ku yi da wannan tabar wiwi
wannan zamu meka ta ne ga wannan commander ta NDLA ita za ta ci gaba da bincike kuma akan lamarin
ko akwai wani mutum da aka kama game da waɗannan kayayyaki
a ba kama ba saboda sun kai su cikin daji ne suna ganin mutanen mu sun je sun abu ne sai suka fita a guje
idan aka kasta waɗannan kayayyaki da motocin nan suna kai kamar kuɗi nawa
to sai mun gama lissafi wannan za a abin nan
dama kun taba kama wata mota da tabar wiwi
a kware an sha kama muna ba su NDLA masu kula da kwayoyi da sauransu mun sha kama anan ba na farko bane wannan
to yanzu wane sako gari ka ga jama'a
jama'a kullun a lura duk abin da gwamnati ce kar a yi amfani da shi kar a yi amfani da shi saboda an san illarsa shi yasa ake ga mutane ba wai ana faɗa musu saboda abin nan ba duk wanda ya amfani da shi yanzu kaga kamar wannan ma duk wanda ya amfani da shi nan gaba ko da yanzu bai samu abin nan ba nan gaba zai samu matsala da fata jikinsa
Alhaji Abdulsalam Hassan babban jami'in kwastam mai kula da jihohin Osun da Oyo ken ita ko komandar hukumar NDLEA a jihar Oyo godewa jami'an kwastam ta yi a lokacin da take karbar tabar wiwi din
firstly we will appreciate the customs for a good job the cooperation we are having with customs
commander NDLEA a jihar Oyo uwar gida Omolade Faboyede ta godewa hadin kan da suke da su da hukumar customs ta jihar Oyo da Osun Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
ganin saura kwanaki biyu kamun a fara bukukuwan Kirsimeti na bana rundunar yan sanda ta Najeriya rashin jihar Naija ta ayyana baza yan sanda 5,000 zuwa majami'u da wasu wurare da jama'a suke hallara ga Mustafa Nazir Bari da cigaban rahoton
a wani taron manema labarai dai kwamishinan yan sandan jihar Naija Alhaji Abubakar Marafa ya ce sun dauki wannan mataki ne domin tabbatar da an gudanar da waɗannan bukukuwa cikin kwanciyar hankali kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Ina amfani da wannan dama in yi kira ga ‘yan uwanmu Kiristoci maza da mata da yake Kirismati yana gwamatsowa da bukukuwan da za a yi, ina tabbatar musu da kuma su mutanen jihar Naija za mu gudanar da duk abin da ya kamata domin tsaron dukiyoyinsu da rayuwarsu. Dangane da haka mun kaddamar da shirin wannan aiki wanda muka sa 'yan sanda sun kai 5,000 da za su je wayannan wurare domin su tsare rayuwar jama'a da kayansu. Za mu tura su wuraren ibada da kasuwa, wuraren shakatawa da wasu gidajen mai da hotels. Za mu kuma kaddamar da za mu kara kuma sentry akan hanya na 'yan sandan da suke a kafa da 'yan sandan da suke mashin da 'yan sandan da suke mota.
Shugabannin Kristocin dai sun ce sun gamsu da irin matakan da jami'an tsaron ke dauka. To sai dai shugaban kungiyar Kristocin jar Niger Rabaran Musa Dada ya ce a wannan Kirsimetin mai zuwa za su gudanar da addu'o'i na musamman domin tunawa da waɗanda suka mutu a harin bom din da aka kai a cocin Santa Teresa dake garin Madalla a shekara ta 2012.
Cikin wannan ecclesian you know ranan nan za a yi addu'a domin tunawa da waɗanda aka bar su wato mamacin iyalin su na tabbatar za su yi addu'a domin su mu ma ko ina inda muke za mu yi addu'a domin su kuma muna da abin da muna kira kaneba za mu yi taro a ranar 26 domin ci gaba wannan buki na Christmas kuma za mu sa wannan ma a cikin addu'a
a halin da ake ciki dai bukukuwan Kirsimetin na wannan shekara na zuwa ne a daidai lokacin da matsanancin karancin man fetur ke addabar jama'a al'amarin da ya jefa dimbin mutane cikin wani yanayi na takura Mustafa Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Nigeria
Muna ka muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 10:12 da kusan minti 10:16 na dare ga shirinmu na gaba Demokradiya a yau Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya To mun zo ga ƙarshen shekara saboda haka zamu yi waiwaye mu kawo kaɗan daga cikin wasu rahotanni da muka gabatar cikin wannan shiri a cikin wannan shekara mai karewa makon gobe idan Allah ya kai mu Mun kawo muku shirin mu na farko ranar 6 ga watan 1 na wannan shekara
Listen Any man they begin to tell us, hey, this one is a Christian, the other one is a Muslim. I don't believe in that. Who is a Christian more than Judas?
Wannan muryar ta shugaban ɗariƙar Katolika a yankin Inugu Reverend Father Ejike Mbaka yake cewa ku saurara. Yanzu za a fara gaya mana cewa wannan musulmi ne wancan Kirista ne. Ni ban yarda da haka ba. Shin akwai wanda ya kai Judas zama Kirista?
In the year 2014, we had a lot of bloodshed in this country. Our leaders failed us.
A shekarar bara kasar nan ta ga zubar da jini kai kace zamanin jahiliya ne. Shugabanni sun gaza kuma ba mu yi musu tambaya. Rabaran Faza Ejike Mbaka a huduwar da ya gabatar gaban dubban mabiyarsa da'irar su ta addu'a dake Inugu, inda yake nuna gazawar gwamnatin Jonathan da yace ya zama wajibi a samu canji a banan nan.
Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba kwamitin yakin neman zaben shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya tara sama da naira miliyan 21,000 a ƙarshen watan jiya. Al'amari da masana suka ce ya kaucewa dokokin ƙasa da suka hada har da na zabe. Ga Nasiru Adamu Likaya da Shimfiɗa.
Shugaba Jonathan ke ta karkarewa a kamfe don zaben watan gobe bayan liyafar tara masa kuɗin kamfe sama da naira biliyan 21. Hukumar zaɓe dai ta ce hakan ya saba wa doka. Ga martanin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Nick Dazan.
Sashi 91 na dokokin zaɓe aka ce wanda zai takarar shugaban ƙasa bai kamata ya kashe fiye da biliyon guda ba. Kuma duk wanda zai bashi gudunmuwa ko tallafi bai kamata ya bada fiye da miliyon guda ba. Amma abinda muke gani ko muke karantawa ya saba ma wannan doka.
Kamar yadda kuka ji kakakin INEC Nick Dazan ya faɗa shi ma lauya mai mana fashin baki Hassan Limar wadda ɗaya ne daga cikin manyan lauyoyin Najeriya ya kawo ziyara nan Amurka a New York a can na riske shi kuma muka nemi jin abinda doka ta ce kan batun tara kudaden yakin neman zabe wadda shi ma yadda da abinda Nick Dazan yake cewa
batun maganan yanda za a tara kuɗi na yakin neman zabe an yi magana ne akan shi a ƙarƙashin kashi na 225 na tsarin mulki ta Najeriya a inda aka haramta karɓan kuɗi ko daga waɗansu daga ƙasan waje ko samun wani taimako daga ƙasan waje amma musamman inda aka yi cikakken bayani akan yaya ne da ya kamata a tara kuɗi na batun maganan neman zaɓe, na yakin neman zaɓe, an yi shi ne cikakken bayani a fili a ƙarƙashin dokan zaɓe kashi ta 99 ta dokan zaɓe na 2010.
Me aka yi da waɗannan kuɗaɗe ne har kuma aka shiga baitulmalin gwamnati idan aka yi la'akari da rahotanni da suke fitowa daga binciken da ake yi wa Kanal Sambo da Suki mai baiwa tsohon shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro? Ranar 10 ga watan 2 mun kawo muku rahoto kan jinkirta zaɓen Najeriya. Amma kafofin yaɗa labarai sai ta lalube muke yi domin ya Allah mu fahimci haƙiƙanin abin da ya sa gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan ta ɗage zaɓen ta wajen amfani da shugabannin hukumomin tsaron ƙasar kamar yadda wasu ƴan hamayya suke zargi, ita kuma gwamnatin ta PDP take musantawa. To sai ta yi gwamnatin tana da hujja mai ƙarfi na ɗaukar wannan mataki. Duk da haka masana suna cewa idan har da hujjar, to ba ta yi aiki mai kyau ba wajen gabatar da bayanai da zai gamsar da ƴan ƙasa da ma waɗansu daga waje. Saboda haka wasu ƴan Najeriya suke cewa za su fara zanga-zanga ta lumana kan wannan batu.
Ajiwala akwai wani rinzi da za a kai ku firgita ku kasa yin zanga-zanga kan harkar zaɓen nan?
Batun zanga-zanga ta lumana babu abin da zai hana mu, ba soja ba, ba ɗan sanda ba, musamman soja da ake magana ta wannan zamani wadda yara ƙanana ‘yan Boko Haram ke sa su gudu su tsallaka su bar kayan aiki.
Ɗaya daga ‘yan rajin gwagwarmaya sai an gudanar da babban zaɓe a Najeriya, yayin da ake samun rudani ko kokonto, shin ma za a iya gudanar da zaɓen koko zai kai ga saɓa tanadin tsarin mulki da zai kai ga kafa gwamnatin riƙon ƙwarya? Furucin da ya fito daga mai taimakawa shugaba Jonathan kan hulɗa da jama'a Doyin Okupe da ke zaɓar miƙa ragama ga sojoji matuƙar ba Jonathan ɗin ne ya lashe zaɓe ba, bai jawo wani martani mai zafi daga ɗan takarar adawa Janar Muhammadu Buhari ba. Da ba mamaki bai ɗau maganar da muhimmanci ba ne.
A gaskiya ban ji wannan ba, amma in ya faɗi babu mamaki. Don na ce waɗanda suke da laifi a kotu zan basu da kotu. Wanda kuma muka shiga suka yi laifi, to idan laifukan da suka yi a baya suna kotu, to sun san ba askis.
Duk da jinkirin zaɓen bai hana ‘yan siyasa da ci gaba da yaƙin neman zaɓe har da ɗaukan matakai da masana harkokin dokoki suke gani kamar sun kaucewa doka. Kamar yadda aka ji tsohon gwamnan jihar Adamawa Bala James Gilari yana cewa,
wanda ba zai yi Jonathan ba, get out, there is time. Wanda ba zai yi Nuhuri Badu ba, get out, there is time.
Inda gwamnan na jihar yana furuci da kansa ya ce wanda baya fatin mu, get out, zai fita mai marmar jami'a. To ai yin haka ya saba wa ka'ida ta doka.
Murya ta farko da kuka ji gwamnan jihar Adamawa Bala James Gilari ne, sannan lauya Hassan Liman yake bi da shi. Ɗaya daga cikin matsaloli da ake ci gaba da fuskanta a ƙasashe masu tasowa shine yadda waɗanda suke riƙe da madafun iko suke amfani da jami'an tsaro tamkar ma'aikata na ƙashin kansu. A Najeriya masu sharhi sun ce rikicin Boko Haram ya rage kwarjinin sojan ƙasar. Bugu da ƙari, ƴan siyasa suna zargin su ma sojojin yanzu ya fito fili cewa sun zama karnukan farautar masu mulki. Misali da ake bayarwa shine zargin irin rawar da sojojin suke takawa wajen murɗa zaɓen gwamna da aka yi a jihar Ekiti a tsakiyar bara, wadda idan har ya tabbata gaskiya zargin da wani soja Captain Sangiri ya yi inda ya ɗauki muryar ministocin tarayya da kwamandan soja da aka yi a zaman shawarwari na yadda za a yi amfani da sojojin a karkata zaɓen domin PDP ta samu nasara, yana da ban tsoro ganin zaɓen ƙasa da ke tafe. Ga Nasiru Adamu Likaya da shimfiɗa.
They discuss on how to rig the election in Ekiti state and they said it's just a dress rehearsal for Osun election and the 2015 general election.
Manyan na PDP da suka hada da tsohon karamin ministan tsaro Musliwa Obani Koro, sanata Omishore, tsohon ministan ‘yan sanda Caleb Olubolade da gwamna Fayose suka kulla murɗe zaben Ekiti da nuna hakan gwaji ne na yadda za su yi amfani da sojoji don murɗe zaben Osun da babban zaben Najeriya.
Saboda haka muka nemi jin ta bakin masanin shari'a Hassan Liman ko akwai abin da tsarin mulki ya faɗa kan irin rawar da sojoji za su taka a lokacin zaɓe?
Na duba tsarin mulki ta Najeriya gaba ɗaya. Ban ga inda aka ce soja ba, so ɗin nan ɗan za a yi zaɓe dole ne ko wajibi ne so ɗin nan su kasance su ne za su kasance suna kare gurin zaɓen ba.
Ɗaya daga cikin matakai da hukumar zaɓen Najeriya ta ɗauka na yin amfani da na'ura mai tantance katunan masu zaɓe ya janyo suka da adawa daga wasu da suke ƙirarin su ‘yan hamayya ne, tare da ma jam'iyya mai mulki ma'ana PDP.
To want to obstruct
that application deployed.
Waɗanda ke adawa da amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a na da wata ɓoyayyar manufa ce ta magudin zaɓe, domin mun bullo da tsarin ne don hana murɗiya a zaɓen. In ji kakakin shugaban hukumar zaɓe Kayode Idewu kan ƙarar da wasu jam'iyyu huɗu suka shigar babbar kotun tarayya da ke buƙatar haramta amfani da na'urar. Ga gwajin na'urar da a wasu sassa aka gano jabin rajistar zaɓe, amma an samu cikas a wasu sassan, da hukumar ta ce za a cike wata takardar shaida matuƙar aka tabbatar da katin mutum ne, amma aka samu tangarɗa a auna katin. Abun mamaki, mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na ɗaya daga jam'iyyu huɗun da suka ruga kotu, wato Action Alliance AA, Comrade Ishaku Paul, ya ce ɗan takararsu na shugaban ƙasa Tunde Kelani ne ya karɓi cin hanci daga PDP don hana amfani da na'urar.
Ba da sanin na an ka je kotu ba, kuma party ba da sanin ta ba. Presidential candidate kwaɗayi na ganshi ya yi akan shi can, ba mu ba shi izini ya je ba. Sai dai zai ce mana shi kaɗai ne ke da party ɗin, to shi kenan.
Wato kuna ganin kaman wasu ne suke amfani da jam'iyyar ku kenan, suna ba da wasu kuɗi saboda su kawo cikas a zaɓen?
Eh, PDP ne ke haka. In ka karanta jarida kwanakin nan, sun ba coci, yan coci 17 billion. Sun ba musulmi 12 billion, 29 billion kenan tsakanin the date of extension and now. To akwai sauraron mutane suke ba da kuɗi. Me suke saya? What are they buying? Su ne PDP ne ke tsoro. Tabbai ayi voti yanda ya kamata. In sun ci sun ce, masu ci ba basu ci ba.
Shin gaskiya ne kuɗi suke ba wa ƙananan jam'iyyu don kawo cikas ga na'urar zaben? Ita ce tambayar da nayi wa sakataren kwamitin amintattun PDP, Sanata Walid Jibrin.
Ina mutumin da ya faɗi cewa jam'iyyar PDP tana ba da kuɗi ko tana sayan wasu jam'iyyu, wannan ba mata adalci ba.
Masu aro kaɗan daga cikin abin da ya sauwa kenan a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma Julie da Gresham wacce ta daidaita sautin shirin, a nan Nisa Habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya. To madalla masu sauraro, sai a manakin gafara ba mu samu dawon kawo muku nasiha kan Kirsimeti ba, a bi mu zuwa shirinmu na hantsi insha Allah. Yanzu kuma sai ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
To wakilai daga ɓangaren 'yan tawaye da na gwamnatin Sudan ta Kudu sun yi zama na farko a wani yunkuri na shawo kan yakin basasan da ya addabi ƙasar. Ɓangarorin biyu sun yi zaman ne a Juba, babban birnin ƙasar, a jiya Talata, da fatan za a kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta kunshi dukkanin ɓangarorin da ke takaddama da juna. Wani harin sama na jirgi mara matuƙi da ake zargi na Amurka ne ya kaikaici wata tangar mayakan Al-Shabab a Somalia. Har yanzu babu cikakkun bayanai kan wannan haɗari, wato kan wannan hari da aka kai a daren Litinin ɗin da ta gabata, amma jami'an yankin sun ce harin ya halaka mayakan ƙungiyar da dama, ana kuma tsammanin ya ritsa har da wani babban kwamandan ƙungiyar. Wasu rautanni sun ce harin ya kaikaici wani jerin gwanon motocin ƙungiyar ta Al-Shabab ne, yayin da wasu rautanni ke cewa sansanin 'yan ƙungiyar harin ya shafa wanda ke yankin Shabele. Izuwa yanzu dakarun Amurka ba su ba da tabbacin kai wannan hari ba, amma sansanonin ƙungiyar ta Al-Shabab wurare ne da Amurka ke yawan kai hare-hare da jirage mara matuƙa. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da ke yaƙi a Siriya da su yi gaggawar samar da hanyoyin da za a ratsa da magunguna da kayan abinci domin kaiwa ga waɗanda suke buƙatar taimako. Mambobin kwamitin su 15 suka nuna amincewarsu ta bai ɗaya a jiya Talata, inda suka nuna fushinsu kan yadda ɓangarorin da ke faɗa a ƙasar suka yi buris da buƙatun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar game da yaƙin na Siriya da ke ƙara ƙazancewa.
To madalla a gaishe ka, da haka Allah kama ƙarshen shirin a safe nan, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da mahimmancin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamar mu sallama da ku, muna ƙara mai gaisuwar ta'aziyya ga Hajiya Ruqayyatu Ismaila Hamman da sauran dangi bisa rasuwar babbar yayarsu Hajiya Salamatu Danjuma Mahaifaran. Allah ya jiganta da rahama, mu kuma kyauta namu ƙarshe. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, Julie Leather Gresham da ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Malam Charles Hals da ya riƙa mata, a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, sai anjima, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.